وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Farko ina miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ƙaddara haduwarmu a wannan wuri, a wannan masallaci mai albarka a cikin garin Zaria. Muna yi masa godiya bisa wannan dama da ya bamu, sannan kuma ina godiya ga manyanmu waɗanda suka haifi wannan wuri, kamar shi ma Dakin Zazzau da shi Profesa Gwani da sauran profesoshi da suke nan da sauran manyan malamai limamai da kuma baƙi da samu halartar wannan masallaci a wannan lokaci. Ina muku sallama ilin ta'adinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan ranar Talati, yau muna 19 ga watan Zulhijja, hijirar Manzo sallallahu alaihi wasallam 1446, wanda ya zo daidai da 15 ga watan 6 miladiya ta 2025. Da ikon Allah, za mu tattauna wata matashiya mai matuƙar muhimmanci kamar yadda Profesa Ahmad ya faɗa. Ita ce magana akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wadda ta tabbata ingantattun hadisansa sallallahu alaihi wasallam. Profesa ya yi shimfiɗa a kan irin ƙalubale da sunna ta yi ta gamuwa da shi tun farko-farkon kafuwar al'amari na musulunci har zuwa yanzu, da kuma yadda malamai suka tunkari wannan ƙalubale, suka kuma tsaya tsayin daka, suka ga cewa sun wayewa da al'umma kai sun kuma magance wannan ƙalubale, wanda wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa a kowane lokaci a kowane zamani gaskiya sai ta samu ƙalubale ta kuma ta yi kokawa da ƙarya. Idan muka duba tun farkon halitta, lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci Annabi Adam alayhi salam, ya ba da umarni ga mala'iku da Iblis akan cewa su yi wa Annabi Adam sujjada, wanda wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne abin da ake cewa nassi. Allah ya ce yi kaza, wannan shi ne nassi. Amma wannan nassi na Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokacin, a farkon halitta ta ɗan Adam, sai da ya samu ƙalubale daga Iblis, wanda shi kuma ya yi amfani da tsurar hankalinsa, an tsagwaran hankalinsa. Ma mana'aka Allah tasjuda idh amartuk, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah ce ma mana'aka Allah tasjuda idh amartuk, me ya hana ba kai sujjada ba yayin da na umarce ka? Allah ce na umarce ka, wanda shi ne nassi. Nassi yake da shi daga Allah ya hana shi ya yi sujjada? A'a, tsabar hankalinsa ya dogara da shi, ce ana khairun minhu, ai na fi shi, na fi Annabi Adam, me yasa ka fi shi? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ni ka halicce ni da wuta, shi kuma ka halicce shi da tabo. Saboda haka shi a tunaninsa wuta a daraja da kima da matsayi tana gaba da tabo, saboda haka babu ta yadda za a iya kayar da matsayinsa ya yi wa wanda yake ganin ya fi shi mutunci, ya fi shi daraja a sujjada. Kaga a nan, wato nassi ne ba su hankali, nassi ne ke ƙalubalantar hankali, ko ce hankali ne ke ƙalubalantar nassi. Idh amartuk, wani nassi ne shi kuma, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, wani hankali ne. To idan har ya kasance tun a farkon karo, lokacin da Allah ya halitta, an samu irin wannan ƙalubale, to kaga wannan yana nuna cewa sunna ce ta Allah. kowa za ta gushe ba haka abin zai ta tafi har Allah ya nade kasa kada mu zaci cewa akwai wani lokaci da zai zanto banda gaskiya babu abin da mutane za su sani za su runguma a'a za a ci gaba da fafatawa za a ci gaba da karawa za a ci gaba da nuna kwanji to amma dai kamar yadda Allah ya ce fa amma zabadu fa yadhhabu jufan wa amma ma yanfa'u an-nas fa yanfa'u fil ardh daga ƙarshe kumfa haka za ta tafi aikin banza abinda zai amfani mutane shi ne ci gaba da zama da wanzuwa a bayan kasa yana da kyau mu fahimta idan za mu yi magana akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama mu ɗauko abu daga tushe mu sani cewa musulunci ungurungun shi ne kalmar shahada shi ne kalmar shahada shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidawa cewa babu abu bauta da gaskiya sai Allah kuma muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne waɗannan kalmomi guda biyu masu gaba guda biyu wannan kalma wacce ke da gaba guda biyu shaidawa babu abu bauta da gaskiya sai Allah sannan gaba ta biyu cewa annabi muhammadu manzon Allah ne waɗannan su suka haɗu suka gina musulunci duk wani abu yana dogara ne da waɗannan kalmomi guda biyu ko menene a musulunci yana ƙarƙashin waɗannan kalmomi guda biyu na yarda da cewa babu wani abu da zan bauta wa da gaskiya sai Allah subhanahu wataala ma'ana zan tsantsanta bauta ta gare shi shi kadai duk wani abu da sunan shi bautar Allah ba zan yarda da shi ga kowa ba sai ga Allah wannan shine bangare na farko tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wataala ɗayan ta Allah subhanahu wataala a cikin dukkanin sifofinsa ɗayan ta shi a cikin ayyukansa ɗayan ta shi a cikin sunayensa sannan bangare na biyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon ƙarshe manzo ne daga Allah subhanahu wataala wanda wannan yana nufin cewa shi ne ya zo min da sako da bayani ne da zan bautawa Allah yadda zan tsantsanta bauta ta ga Allah subhanahu wataala ba ni da wata tsotsuwa ba ni da wata madogara ta bautar Allah ta sanin shari'ar Allah ta sanin hukuncin Allah sai ta hanyar ma'aiki manzo sallallahu alaihi wasallam yarda da wannan abu ne wanda ya zama dole ga dukkan wani wanda zai yi ikirarin musulunci idan ya samu tangarda a ɗaya daga cikin waɗannan bangarori guda biyu to musuluncinsa ba ya samu tangarda dole ne ya yarda da waɗannan abubuwa guda biyu saboda haka kaga ashe dukkan wani abin da ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana ƙarƙashin wannan tirki na shahadatu anna muhammadar rasulullah duk wani abu da ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ayyukansa maganganunsa sifofinsa saƙonninsa dukkan wani abu da ya zo da shi yana ƙarƙashin wannan gaba ta cewa shi manzon Allah ne ma'aikin Allah ne don haka duk abin da ya zo min da shi dole ne in karba in yadda kuma babu wanda yake da hurumi irin yadda shi yake da shi duk wani hurumi da kake da shi da kai magana akan addini kasa yake da hurumin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zato manzo na karshe bayan gabaninsa ya aiko manzanni da dama wanda ya ba su shari'u daban-daban amma ya tattara su gaba ɗaya akan tushe ɗaya shine tauhidi daga ƙarshe ubangiji subhanahu wataala ya zartar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine cikamakin annabawa duka bayansa ba za a sake saukar ba za a sake aiko da wani annabi sallallahu ba za a sake aiko da wani annabi a bayan kasa ba annabi shi zai zo da ar-risala al-khatima ar-risala al-khalida saqo wanda yake shi ne na ƙarshe kuma saqo wanda shi ne madawwami wanda zai wanzu har zuwa tashin al-kiyama haka nan ubangiji subhanahu wataala ya bashi littafi wanda yake sama da dukkan littafan da suka gabace shi shine wa muhaiminan alai alqur'ani shine yake sama da dukkan littattafai da Allah ya bawa annabawa shi ma ya zanto yana kunshe da sako wanda zai dace da buƙatar dan adam a kowane lokaci a kowane zamani a kowane yanayi da zanto qur'ani ne da shiriya inna hadha alquran yahdi lil lati hiya aqwa wannan alqur'ani yana nusarwa yana shirwa zuwa ga hanyar da tafi zama miƙe totar duk wata hanya da kake da san hanya ce miƙaƙiya to hanyar da take ta alqur'ani ta fi shi miƙewa wannan littafi da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar sa kundi wanda ya kunshi dukkan buƙatar dan adam saboda haka sai ya zanto ya zo da hukunce hukunce da shari'u waɗanda suke zuwa kulliyatni wato suka kunshi abubuwa a dunkule amma a ƙarƙashin su akwai fashin baki mai yawa akwai fashin baki mai yawa alqur'ani ka duba wannan bugun mujamma Malik Fahd litiba'at al-mushaf dake Madina alqur'ani da muke yawan amfani da shi a yanzu ko ma a ko ina a duniya yafi shahara za mu ga shafi 604 shine duka gaba da 604 to amma kuma duka abinda kake bukata na shari'a Allah ya kunshe shi a ciki ya tattara shi a ciki to kaga ashe wasu abubuwa ne wanda suke kulliyat an baka abubuwan ne a dunkule wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka dora wa alhakin ya bayyana shi Allah ya dora masa alhakin cewa to ga alqur'ani nan mun saukar maka amma ka rinka yi wa mutane bayanin abin da yake ciki wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun yi imani da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan aikin da Allah ya bashi wannan bayanin da yake mun yi imani cewa ya yi bai bar duniya ba sai da isar da dukkan wani sako da Allah subhanahu wataala ya dora masa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illa taf'al fa ma ballaghta risalatah ka isar da abinda aka saukar maka daga ubangijinka idan baka yi ba to baka isar da sabon Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da Allah ya bada shaida akan cewa ya isar da dukkan wani sako na addini da Allah ya bashi kuma Allah ya cikawa al'umma ni'imarta ni'imar addini da ni'imar rayuwa Allah ya cika musu ita a cikin wannan addini inda Allah subhanahu wataala ya saukar da aya cikin suratul ma'ida a hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ban kwana ranar arfa kuma ranar juma'a annabi yana tsayuwa arfa Allah ya saukar masa da fadarsa yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addininku kuma na cika muku ni'imata kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini wannan shaida ce daga Allah subhanahu wataala kan cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da addinin Allah ya cika wannan yana tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba sai da ya bayyana sa shi yake shi yasa yake cewa ban bar wani abu ba da zai kusantar da ku zuwa ga Allah ya nesantar da ku daga wuce sai da na bayyana muku shi duk wani abu da zai kusantar da mu zuwa ga Allah ya kuma nesanta mu daga wuce sai da annabi ya yi mana bayanin sa duk wani abu da zai nesanta mu daga Allah ya kusanta mu zuwa ga wuce sai da annabi ya gargade mu akan sa don haka babu wani abu da ya bari ba tare da ya yi bayanin sa ba wannan bayanin da Allah subhanahu wataala ya dora wa annabi kuma yayi suwa yayi wa su ne sahabbansa su ne zababbun mutanen da Allah ya zaba masa don su zama wakilansa wanda ya taimaki addininsa da su wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wallaka baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa baina wadanda su ne sahabbai wadanda Allah ya ce ya yarda da su sabiquna al awwalun min al muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radwan Allah bai wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai yana mai yarda da su sannan Allah subhanahu wataala ya bada kokwar shaida akan su cewa mutanen kwarai ne kuma ya yarda da su sun yarda da shi wadannan su ne daliban makarantar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na farko wadanda ya zauna ya karantar da su ya tarbiyance su ya ba su dukkan wani ilimin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ya bayar mun yi imani mun kuma yadda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gagarumin nasara akan aikin da Allah ya dora masa kuma ya isa ba ma tuhumar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko tuhumar nasarar da Allah ya ba wa annabinsa kamar yadda wasu guragun wato miyagun akidu suke tuhumar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi nasara ba wajen karantar da dalibansa bayan barin sa duniya da sigirin da ko kuma matin yana da rai zaman munafici suke da shi bai gani ba shekara 23 yana zaune da munafikai kewaye da shi ya kasa fahimtar su kuma ya dauke su manya-manyan abokai manya-manyan sahabbai ya rika ba su dukkan wata kulawa da dukkan wata yarda alhalin ba haka suke ba mu ba mu yarda da wannan aqida ba domin aqida ce da take kunshe da cin zarafi kafin ka kira ta cin zarafi ga sahabbai za ka kira ta cin zarafi ga annabi kansa sai da za ka yarda wai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara 23 yana mu'amala da mutanen da ya kasa gane hakikarinsu ba na jin duk wani mutum da yake ganin shi mai tunani ne mai hankali a ce ya zauna da wasu shekara 23 yana ba su yardarsa suna yaudarsa amma wai har ya mutu bai gane su ba wanda za a ce mutum ne wanda yake da kiki marar basira da ba a iya gane komai bai kamata ma a kira shi shugaba wani kowane irin abu ba saboda haka tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tuhuma ce ga shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabbai su ne farkon waɗanda suka fara sauraron alqur'ani kansa da bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana alqur'ani don haka su ne hanya ta farko ta ƙarshe wanda ta nan ne za ka samu alqur'ani da annabi ya zo da shi ta hannunsu ne kuma ta hannunsu ne za ka samu bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa alqur'ani ba zai yiwu ka raba waɗannan abubuwa guda biyu ba alqur'ani ka karbe shi ta hannunsu amma kuma sunnar annabi ka ce ba za ka karbe ta ta hannunsu ba idan har ka yarda cewa alqur'ani gaskiya ne saboda ya biyo ta hannunsu daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga Allah to me yasa kuma kake tuhumar su game da bayanin da Allah subhanahu wataala ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam alhakim ya dora masa nauyin yayi mun yarda cewa waɗannan sahabbai sun rike amanar da aka danta a hannunsu kuma sun tashi sun yi aiki tukuru wajen yada addinin musulunci a ko'ina a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam da barin sa duniya cikin dan kankanin lokaci musulunci ya shiga ya yi linkaya ya kutsa ya yi nisa ya shiga garuruwa masu yawa har ya zanto manya-manyan ƙasashe waɗanda ke takama da ƙarfinsu suke takama da ƙarfinsu ƙarfin soja ƙarfin tattalin arziki ƙarfin ilimi amma waɗannan sahabbai da ikon Allah da taimakon Allah suka yi nasara a kansu daular Farisa da daular Rumawa ya zama cikin ɗan ƙasar lokaci sun gurgunta daular Rumawa sun ƙwace yankuna da dama da suke ƙarƙashinsu sannan sun karye daular Farisawa sun ƙwace sun gurguza mulkinta ta dawo ƙarƙashin mulki na musulunci waɗannan sahabbai su ne suka yi waɗannan aiki waɗanda kuma suke ɗauke da wannan fitila ta hasken alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya cika littafinsa da bayanin falalarsu waɗanda ba nan ne mahallin bayanin ba to amma dai mun yi wannan shimfiɗa domin mu san cewa su wane ne farkon waɗanda suka ɗauko fitilar wahayi su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma irin matsayin da Allah subhanahu wataala ya ba su da ya bar da ya musu da ya yarda da ya yi da su shi yasa aqidar ta ahlus sunna muke cewa duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalai duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne waye ya ce ya bai da su adalai shine Allah ko dole ne bi ta'dilil lahi iyyahu ba wani ne ya ce su adalai bane Allah ne ya ce su adalai ne radiyallahu anhu wa radwan wanda kuma dama abin da ake bukata ga shaidu shi ne a samu yarda to wani yarda ce suka samu ta Allah shi bin man tarzawna min ash-shuhada wadanda kuka yarda da su daga cikin shaidu to wadannan yardaddu ne daga Allah subhanahu wataala saboda haka suka dauki rajamar yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da karantar da ita zuwa ga yan baya wanda su ne tabi'ai wanda su kuma su ma suka yi nasu iya bakin kokari har ta kawo zuwa gare mu wanda yau da hasken ta ne musulmi a ko'ina suke fahimtar addinin su kuma suke bautawa Allah wato yadda ya kamata idan za mu yi magana akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ke kunshi a cikin hadisansa ce sunnar annabi da sunnar hadisansa ingantattu wadanda al'umma take aiki da su su ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta farkinsa maganganun sa aikinsa da kuma abubuwan da ya tabbatar a rayuwarsa wadannan su ne ake kira sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to abu na farko da muka yadda da shi kuma alqur'ani ne ya karantar da mu wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisansa ingantattu wahayi ne daga Allah yadda Allah ya yi wahayin alqur'ani haka Allah subhanahu wataala yayi wahayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim haka ne yace kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata wa yuzakkikum haka ne yace wadhkur ni'matallahi alaikum وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم ايات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين وانزلنا عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وانزل عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولن ندك آيوين من القرآن المنافق ولن ندك الله سبحانه وتعالى أشكي يبين الشيوى يا سوكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم للتافي يا قوم سوكر مسألة الحكمة abubuwa guda biyu Allah subhanahu wataala ya hada cewa duka ya saukar da su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mun san alqur'ani shine wannan littafi da muke karantawa to amma menene al-hikma da Allah ce ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka da wata ansa da ta wuce abinda Allah subhanahu wataala ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam na bayanin alqur'ani da yake bayyana wa mutane shine hikima din da Allah ya taimaitawa a duka ayoyin da muka karanta Allah ya yi cewa ya bawa annabi ya saukar masa da littafi ya kuma saukar masa da hikima har ma ake cewa matan annabi wa kunna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma ku rika tuna abin da ake karantawa a gidajen ku na ayoyin Allah shine alqur'ani sannan da abin da ake karantawa na hikima shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda alqur'ani wahyi sunna wahyi kamar yadda alqur'ani yake wahyi Allah ya saukar da shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan abu na biyu da muka yadda da shi kuma yi imani da shi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya dora wa Annabi al-hakim yi wa mutane bayanin Al-Qur'ani. Ya saukar masa Al-Qur'ani kuma ya dora masa al-hakim yayi bayanin abinda Al-Qur'ani ya kunsa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. mun saukar maka da al-zikr shine al-qur'an litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan kai wannan bayanin abin da aka saukar musu anan idan muka kula cewa abu biyu Allah subhanahu wataala ya ambaci al-qur'ani shine ikra al-zikr wal qur'an al-zikr al-qur'ani Allah ya saukar da shi sannan kuma abu na biyu shine bayanin da Allah ya ci wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko dora masa al-hakim yayi litubayyana lin-nas saboda haka akwai al-mubayyin akwai kuma al-mubayyin akwai wanda abinda ake bayanin sa shine al-Qur'ani sannan abu na biyu akwai wanda akwai shi kansa bayanin wanda shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na sunnar sa sallallahu alaihi wasallam سمع الله نجوى ما أنزلنا عليه الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ومسوكر مكر للتافبة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه سيدان كي يوصي بيانا أبن سكي ساباني أكاد كاغا أنما الله سبحانه وتعالى قرر يا نونا مكشوا أقوي القرآن إذا الله سوكر وأدبي أقوي كما أمرني كو أيكي يدون مسا نيري ومتاني بيان أبن سكي ساباني أكاد أكرا أن الله نجوى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ألا نونا من تشوى وأن سنة سجي gadukkan annabawa da manzanni da Allah ya aika bayan kasa kowannen su da ya aika shi da harshen mutanen sa sannan kuma ya dora masa alhakin yayin mutane bayanin abinda ya aika shi Allah yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana lokacin da ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi yakan bibiyi karatun wahayin daga bakin nan da wato daga Jibril alaihi salam Jibril yana fada yana bin sa a baya yana fada yana bin sa a baya gudun kada wani abu ya kubuce masa dan haka ba zai baya hakuri ya jira har Jibril ya karanta masa ayoyin da aka bashi na wahayi a wannan lokacin ba a Annabi yana kokarin ya ga yana bin sa a baya a baya سي الله سبحانه وتعالى يا جاء رسول الله تعجل بالقرآن من قبل أن يوحى إليك وحي وقل رب زدني علما ألا جاء رسول الله كذا في الكعبة كبر القرآن كافي أجمع ما في وحي الإنسان ألا إذا كتبت أن صلى الله عليه وسلم على جوان شيل أنم وبنتي كشلا حفظ به لسانك لتعجل به كذا كموت أحد شنك جنك الكعبة da bibiyar karatun alqur'ani lokacin da jibril yake karanta maka kakkai gaggawa da wannan inna alaina jama'u mu mun dauki mu muka dauki gabarin tattara maka shi alqur'anin a zuciyarka wa qur'anahu sannan mu karantar da kai shi mu baka da makarantar shi thumma inna alaina bayana sannan bayanin sa bayanin shi alqur'anin bayan saukar da shi mu muka dauki alhakin wannan kaga shi kenan duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa na bayanin alqur'ani Allah ne yake bashi thumma inna alaina bayana saboda shi yasa aka ce sunna wahayi ce daga Allah subhanahu wataala yace zai karantar da shi alqur'ani ya tattara masa shi a zuciya sannan kuma yace thumma inna alaina bayana bayanin alqur'ani da abinda yazo da shi yana kawo inji Allah subhanahu wataala kaga kaga bini anan ma ubangiji ya fada shine alqur'ani da Allah ya ce zai tattara masa zuciyarsa sannan kuma da bayanin da yace zai ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ita ce sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sada abu uku dukkan musulmi mun yarda cewa wajibi ne aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a sabbi zaman kanta Annabi yana cin gashin kansa ne a wajen yi masa da'a wajen yi masa biyayya ayoyi da dama a cikin Al-Qur'ani sun zo su tabbatar da haka ayoyi ne wadanda sun kai kimanin aya 40 sun kusa kaiwa aya 40 wanda dukkanin su umarni suke yi da tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da da'ar da tashi ta kansa daga ciki akwai fara Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أنا أقول لك سبحانه وتعالى إكرامه من أين سفر إيماني تيقوموا من أين قيوة ألا لها سيتي قيوة من ذن ألا لها سيقوم بيما يتكلم الدعاء تأتيه الله قيوة ألا لها وأعطيه الرسول قيوة من ذن ألا لها تكيرون أمك الشيوة من ذن ألا لك تن gashin kansa a matakin da'a da'a ba za ka ce kawai kai kana yi wa Annabi da'a ne saboda Allah ba ba ruwanka da shi karan kansa saboda Allah kake masa da'a sai dai kai wa manzon Allah da'a saboda Allah mai yuti rasul faqad ata Allah haka nan Allah ya ce mai yuti rasul faqad ata Allah wa man tawalla fa arsalnaka alayhi hafiza wanda duk yabi Annabi sallallahu alaihi wasallam to yabi Allah hakanan Allah yana cewa atiu Allah wa atiu Rasul wa hadar fa in tawallaytum fa inna ma ala rasulina balaghul mubin ku bi Allah ku bi manzansa kuma ku shiga taitayin ku wanda kuke juya baya to babu wani abu da yake kan manzon ku sai isarwa ne wacce ke bayyana haka nan Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku wanda suka yi imani ku ansa wa Allah da manzo da yake kirawo ku zuwa ga abin da zai raya muku zukata Allah ya umarni ga mu'mine su ansa wa Allah sannan su ansa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ansa wa manzon Allah shine yarda da abin da duk ya sanar da kai da sunnar sa maganganun sa da ayyukan sa haka nan Allah yana cewa qul a'ti Allah wa rasul fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafir ku bi Allah ku bi manzo wanda duk suka bada baya wato in suka bada baya su sani cewa Allah baya san mutane da suke kafirai قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ هكا نؤمن يجي كيتشي وكتشي نسوك بأبنا كوبي مرسول سنجوك كيو يبايا بجدي ونظن الله صلى الله عليه وسلم فإنما عليه ما حمل أبن ديك كان سشيني أبن ديك أورا مثل إيسان تسعوك كما النبي إيسان وعليكم ما حملتم kuma abin da aka dora muku na ku yi imani ku gamsu da sakon da ya zo muku da shi yana nan a kanku Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi masa da'a to za ku samu shiriya wato in dai kuna son samun shiriya to shi ne ku yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a in kuka saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuka bi da yawan sunnarsa to kun bata sannan mu duba mu ga yadda Allah subhanahu wataala ya ambaci wato hukuma ga waɗanda suke bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke bijirewa da'a kuma da Allah ya ce qul a'tiullaha wa rasul fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin bi Allah ku yi wato ku ga duya baya Allah ba shi kafiri ma'ana duk wanda zai bijirewa manzon Allah kwata kwata ya ce baya buƙatar komai daga manzon Allah baya buƙatar bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na addini na shari'a to wanda ya bar musulunci ba mu'mini ba haka nan Allah yana cewa yau bai yi yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ard wa la yantumuna Allah hadisa ranar gobe kiyama Allah yake cewa waɗanda suka kafirta suka saba wa manzo suka fishire wa manzo za su yi burin ina ma an mayar da su kasa ina ma an daidaita su da kasa saboda abinda za su fuskanta na tsananin hukuma da tsananin azabar Ubangiji subhanahu wataala kaga wannan yana nuna maka bin annabi sallallahu alaihi wasallam da riko da sunnar sa wajibi ne akan kowane musulmi in ba haka ba musulmi zai yi nasari ranar gobe kiyama haka Allah yake cewa wa taqallabu wujuhu fi nar yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasul ranar da za a riƙa jujjuya fuskokin su a cikin wuta sun ka cewa ina ma suna da nasari ina ma sun bi Allah ina ma sun bi manzon Allah ina ma sun yi riko da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan Allah subhanahu wataala ya jakkurdi da gargadi mai tsanani ga waɗanda suke rushewa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam fa liyadri alladhina يخالف فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فليحذر الذين يخالفون عن امره ولم يسكت سابا وعمر بن النبي صلى الله عليه وسلم اهير دنسو شيخ تيتينسو الا شيء ان باكبا فتمصيبه تسابيس قوه عذاب الاليم shika ga bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da aiwa akan umarnin sa da barin abin da yana wajibi Allah ya yi shaqqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina yuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir wala duk ya saba wa Allah ce ko ya kuma saba wa manzon wa shaqqi rasula wala duk ya saba wa manzon Allah al-mushaqqat شيء أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شدة وأنت في شدة. النبي هنا كيف كما كان هو كيف يقوله؟ فكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما نكاك ما تبرك كذا بند نوائك صلى الله عليه وسلم. الله يجزي ولا بكي هذا من بعد ما تبين له الهدى. باين كم شريعة تبين عليه شيء. an karanta da shi an masa wa'azi an karanta masa ayoyin Allah amma ya zabi ya bijire wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi tafarkin wasu daban Allah ce wallahi ma ta wallah shikenan za mu dora masa abin da daukar wa kansa ba dai ya daukar wa kansa wannan bijimi ba to za mu bar shi ya karata da kansa wani sulhi jahannam karshe kuma mu jefa shi cikin wutar jahannam Allah ce wasa'id basira wannan makoma ta yi muni duk wannan da ire-iren waɗannan ayoyi suna da yawa a cikin Al-Qur'ani suna nuna maka bin tafarkin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan musulmi in ba haka ba to zai waye gari cikin waɗanda suke yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tawaye ko masu bijirewa bin Annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyar Al-Qur'ani ya nuna mana wajibcin kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani hukunci an sani cewa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa idan wani abu ya taso na rigima na takaddama sahabbai suka je gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam su kai hukuncin su shi kuma yanke musu hukunci ya ba mai gaskiya gaskiyarsa ya ba mara gaskiya rashin gaskiya wannan wani abu ne da aka sani a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sa musulmi suka ci gaba da kai hukuncin su zuwa ga Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala a waccan ayar da muka karanta a farko yana cewa qul a'udhu bi rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul Allah ce in kuka yi jayayya kuka yi gadda takaddama akan wani abu fi shay'in ko menene shi so ya shafi addini ya shafi rayuwa ya shafi zamantakewa ya shafi aure ya shafi tattalin arziki ya shafi ko menene kuke yi takaddama akan sa kuke ja'ija akan sa Allah ce farudduhu ila Allah wa rasul ku bai da shi zuwa ga Allah ku bai da shi zuwa ga manzon Allah mun sa ka ce ku bai da shi zuwa ga Allah ba ana nufin ku dogo ba ku je wurin Allah ba ana nufin ku koma zuwa ga littafin Allah farudduhu ila Allah ay ila kitabillah to haka nan farudduhu ila rasul a yau mu'minai ina za su je su kai hukunci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma ga Allah shi da su koma zuwa ga sunnar sa kamar yadda muka ce farduhu ila kitabillah shine farduhu ila Allah to haka nan farduhu ila rasul shine ila sunnar rasulullah idan kuwa ba haka ba to zai zanto umarnin yanzu ai ba zai zama aikata ba ba zai aikata ba sai zanto musulmi in suna da gima ba inda za su je kai rujuhu ila Allah ba za su izuwa zuwa ga Allah ba wani mumini ne sama za ka zai isra'i za a isra'i za a kai sannan ka kai kara ko kai wani abu da yake damun ka sannan ila rasul ina za ka je ka kai masa to kuma ayar ta kira mu gare ne duka ba na wani lokaci ba banda wani lokaci na kowane lokaci matukar ne ka an tsaki sunan imani ya ayyuhal ladina amanu da haka Allah ya bude ayar ya ce ya kusa bai ba ya ce ya ku wadanda kuke rayuwa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu har a kiyama ta tashi wannan aya tana da tana aiki akan dukkan wani mu'mini ce in kai sa kai sa bane to ku mai da shi zuwa ga Allah da manzon sa shine ku mai da shi zuwa ga littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan Allah yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima lati fara wa rabbika la yarzuwa da zatin sa ya rzuwa da kansa dan ya nuna maka girman maka da zai yi maka ba ka karwa ba ce ba ka dan Allah ba shi rzuwa amma ya zabe maka rzuwa da ka gane girman maka da zai yi maka ce la fala wa rabbika la yu'minuna ala kulli musu imani gaba da ce ba za su zama mu'mini ba ba wanda zai zama mu'mini har sai yaushe hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun kai maka hukuncin abin da ya faru a tsakanin su duk wani abin da zai faru a tsakanin sai sun kai maka hukunci sun bada yi duk ya kusa harajan mimma qadaita sannan kada ka ji wani kunci a ran su akan abin da ka hukunta duk abin da ya bayyana na hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ake takaddama da shi mu'mini musulmi ya karbi wannan abun da zuciya daya da budaddiyar kirji kada ya ji ya takura kada ya rika guna guni yana ta ne an takura mu ni an shiga aiki da ni hukuncin nan bai kuma ba ma ka ji takura ba a'a ba ma ka ji babu takura ba a'a wai sallimu taslima kama mi gauya ka mi gauya gaba daya wannan shine abin da yake tabbatar da cewa kai mu'mini ne da gaske don haka kaga shi kai hukunci zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ne da yake wajibi kuma wata alama ce da take nuna gaskiyar imanin da imani ya yarda cewa duk hukuncin da annabi yake masa shine gaskiya Allah yana cewa inna anzalna ilayka alkitaba litahkuma bainan nas bima araka Allah inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما ألا تكن سو كرمك للتابع المسكين لتحكم بين الناس دنك يوم متاني هكج بما أراك الله دا أبدا ألا يبونا مكا أبدا ألا يبونا مسا شيني بيان دا ألا يبونا مسا نا القرآن شيكما يجايا ومتاني غا هكج غا هكج يديك أشيكا غا واجبيني أكم موبيني ya yadda da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin sa da sunnarsa da hukuncin sa haka nan Ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa munafiki ko munafikai waɗanda suke ƙaryar musulunci a baki amma zuciyarsu babu imani waɗannan su ne suke bijirewa hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna amanna billahi wa bil rasuli wa ata'na ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين التي سنا تشكراكي سنا تشوى من ايمان الى الله من ايمان الى مكان الله واطعنا كما من يدعى التي ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك باين هذا كما سيد وسود كتشكنس وتكون جيادة كتشكنس سنا بجري و سنا بجري و من زن الله صلى الله عليه وسلم التي وما اولئك بالمؤمنين ولنم باهم من ايمان الله سبحانه وتعالى جو إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إذا أتكراه سروغا هكونا الله سروغا هكونا مزان الله سروغا سبع القرآن والسنة سيكا قوانا بانقري إذا جلس سنة بجريوا وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مذينين ما إنسوا سكا كتوا قسير كنا بانقر سروغا سروغا سبيك ويا سبارك سكيا سيكا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض suna imani da wani bangare da yake suna kafin cewa wani bangare da wannan ba dabi'a ce ta mu'mini da inna ma kana qawlul mu'mini idza da'a ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulai ka humul muflihun allati magara dai ce ta mu'mini idan aka kirawo su zuwa ga Allah da manzansa shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su yi kunci an yaqulu sami'na wa ata'na su ce mun ji mun bi allati wadannan sune masu samun mafarkin abu na shida shine annabi sallallahu alaihi wasallam uswa ne abun koyi ne ga al'umma babu sai da za a ce mai shi abun koyi ne amma ba a san komai dangane da shi ba a ce ai koyi da shi a cikin rayuwarsa zamantakewarsa da iyalinsa zamantakewarsa da sahabbansa abokansa abin da ya shafi saye da sayarwa abin da ya shafi mu'amala abin da ya shafi komai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da waɗannan amma kuma ba a san su ba to kaga bai zama abu koyi ba domin da zaka yi koyi shi shine wanda ka san komai da shi ka san yadda al'amuransa suke annabi sallallahu alaihi wasallam an tace la kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kuna da abun koyi mai kyau da tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hakika kuna da abun koyi mai kyau da tare da manzo sallallahu alaihi wasallam amma ga wanda yake wato yana da kyawawan fatan haduwa da Allah subhanahu wataala da ranar lahira kuma ya bace Allah da yawa wanda yake nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shakhsiyya ce mai wariya ba wai kawai Allah subhanahu wataala ya aiko shi dan ya bada wani sako ya juya ba kamar waɗanda ba su san darajar manzon Allah suke fada ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai kamar sakuwa ka bashi ya kawo ya juya shi kenan ba shi da ta cewa su ne masu cewa su ne wanda za su faɗa su ne wanda za su yi maka sharhi da bayani da ƙarin bayani amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai da komai na shi da Allah kuma ya ce bai koyi da shi ya nuna mana cewa mutumin da ya yarda ranar lahira da ranar lahira yayi imani da Allah da ranar lahira shine ba yake koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai za mu ga a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam komai nashi bakshu babu wani abu da ake koyewa na Annabi sallallahu alaihi wasallam komai da ya dangace shi fadai Allah subhanahu wataala ya sanya matansa suka zama ido ga al'umma a cikin gidansa saboda haka duk wani abu da zai yi da ya shakanci zamantakewar aure su suka rika bawa al'umma labari Aisha Hafsa Zainab sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika bada labarin Annabi yayi kaza ya ce kaza yayi mana kaza mun yi kaza tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda komai na shi abin koyi ba abin da ya zama hususiya ba wanda kuma wani dan kadan ne a cikin abubuwan da shari'a ta zura su amma komai na Annabi sallallahu alaihi wasallam al-aslu fihi al-uswa baka iya ma duba wani abu ka ce hususiya ce sai nassi ne ya ce wannan hususiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba nassi ne ya bar haka ba to ka bar shi yana karkashin wannan wato gabata yana karkashin wannan ka'ida ta koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa komai na Annabi sai da sahabbai suka ruwaito mana ka rubo mana sanar da tashi daga bacci me yake fada sanar da shiga ban daki me yake fada in yazo fitowa da yake fada a wajen alwalaya yake yanta ya tashi ya shiga masallaci ya yake shiga masallaci da yake fada zai shiga masallaci in ya tafi kasuwa yake harkar kasuwanci yake sayan abin da zai saya daga mai sayarwa yayin zaman yayin zauna da masoyansa ya zauna da makiyansa yayi mu'amalar yaki da siyasa da shugabancin al'umma babu wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba fada ba babu wata shakhsiya a duniya wani dan adam a duniya tun daga kafuwar duniya har Allah ya kuma tashi alkiyama ba a taba samu wani mutum da aka sa ido a kansa kamar ba yake sallallahu alaihi wasallam so komai na shi abin sha'awa komai na shi abin sha'awa komai na shi abin koyi saboda haka shakhsiyar ta zama shakhsiyar farida wanda ya kasance wannan kadai wata gudar mu'jiza ce da take tabbatar mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne manzon Allah ne saboda duk yadda aka sa masa ido din nan ba a samu aibi tare da shi ba babu wani wanda za a sa masa ido irin haka ai masa kallo na kurilla kuma a riga bibiyar sa ba dare ba rana duk komai na shi ko a samu tangarda tare da shi ba ko yaya ko mutane iya mutane ɗan ne suka sa ma ido sai ka ji wani abu a tare da kai ba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya a lokacin shi ake kallo da maki da masoyi da babba da yaro da miji da mace kowa so yake ga bai Annabi yayi bai aikata bai faɗa bai komai yake sai da ba da komai ba saboda na farko a ƙara tabbatarwa da dukkan wanda ya gan shi yayi mu'amala da shi cewa wannan mutum da bai yake a cikin mutane babu shakka wannan wata ajiya ce ta musamman da Allah ya yi sannan kuma ya zanto da gasken abun koyi ya zanto abun koyi to a tafiya ta waɗanda suke faɗa da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsayin da cin share masa shi saboda sun ce ba san komai a kansa ba Qur'anin da yazo da shi kawai aka sani amma shi wane ba san komai a kansa ba da Allah subhanahu wataala ya ce am lam ta'rifu rasulahu am lam ya'rifu rasulahu fa huwa munkiru ce wai ba su san manzon nasu ba ne ko har yanzu ba su tantance shi ba saboda mai saboda sun san shi ashe sanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga da musulmi ga mutum musulmi wani abu ne da ake bukata saboda ta nan ne zai ƙara tabbatar da gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa sidd risalati wanda suka gani suka ce kai da ka gan shi ka ga fuskar suka kalli fuskar suka san ba fuskar magareci ba ce haka Abdullahi bin Salam ya ce ganin fuskar sa kawai na tabbatar ba magareci ba haka nan ka ji abin da ya umarni da shi ko ya hana za ka tabbatar da cewa wanda yake ba da wannan umarni ko yake ba da wannan hanin ba zai zama mutumin banza dan babu wani abin da zai Annabi ya umarni da shi mai hankali bai ji cewa ba gara da aka ba da wannan umarni ba wani abu da Annabi ya taba hanawa mai hankali bai ji cewa ba gara da aka ba wannan wannan yana tabbatar maka da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam uswa ce hasana haka nan ubangiji subhanahu wataala guda bakwai yayi umarni da cewa dukkan abin da yazo mana dashi mu karba duk abin da ya hana mu ba ma ataakum ar-rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu duk abin da yazo muku ya ba ku ya ce gashi na zo muku da kaza to karba duk abin da ya hana ku ku hana wannan kada ya ce tabbatar maka da hujjiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sunnar annabi hujja ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da kashi-kashi ta fuskar alaka ta da alqur'ani kamar da muka ce da yadda alqur'ani yake wahyi haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam take wahyi yadda Allah subhanahu wataala yayi alkawarin tsari alqur'ani to ita ma sunna haka yayi alkawarin tsari domin alqur'ani Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da alqur'ani shi da dhikr kuma lalle mu ne masu tsari shi anan ubangiji subhanahu wataala ba yayi alkawarin tsari lafazin alqur'ani kadai bane banda ma'anarsa ba zai zanto an tsare shi ba ya samu kyakkyawar kulawa sai idan an tsare lafazinsa da ma'anarsa domin lafazin da ma'anar su ne kashin bayan abin da aka sa aka saukar da alkur'ani me yasa aka saukar da alkur'ani dan mu fahimce shi ne aiki da shi to in zanto lafazin kawai aka tsare zama kana karanta shi kamar kana karanta yaren China ba ka fahimtar ma'anar ta sa ba zai zama mai amfani ba saboda haka lafazin qur'ani kamar yadda muka sani gashi nan asali yadda aka yi kuskure a cikin asalin Qur'ani za ka samu wanda zai tada maka bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul Allah ya sanya shi a kirazan mutane ko ba a rubuta shi ba akwai masu mahaddatansa suna nan jiya lafazinsa Allah ya tsare shi kana ma'anoninsa ba sai ina aka tsare ma'anoninsa shine ta hanyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk da za ka zo kai ban kaura kai shirme ka fassara alqur'ani sai ranka idan ka koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za a gane shi ban da kai za a gane rashin dacewa da kai a tafsirin ka shi yasa duk wata kungiya ta fata alamar tarihi tun ka fuwar tarihi addinin musulunci duk wata kungiya ta fata to tana yaɗar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk ba wata kungiya ta fata da bata yaƙi sunnar annabi ko dai ta yaƙi ta gaba ɗaya ko ta yaƙi wani ɓangare da sunnar ba don koma saboda ita sunnar ita take ba wa alqur'ani kariya daga muguwar fassara da wasu za su yi masa idan ya zanto akwai sunna tana nan to babu wanda ya gani ya isa ya ɗau alqur'ani ya yi masa fassara da ya ga dama ya masa cinkata yadda yake so ba zai yi ba to shi yasa farkon abin da za su yi wa kansu na su samu damar yin abin da suke so shi ne su yaƙi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto halalatul jaw sun samu fage ila za su yi sukuwa iyasar rasu su gaza alqur'ani su caccaka shi su yi masa irin fasaran da suka ga dama babu wanda zai iya cewa zan ce maka haka shi fasarar take haka take ba za ka iya kawo sunna da za ta nuna cewa fasarar da yi ba daidai take ba alqur'ani bayanin da Allah subhanahu wataala ya yake cewa ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana alqur'ani mun tiro ka ba dole da ina da inda ne ya
san ta sha biya kuma dan gota ba mu
sha biya yau da mallan ta da ta cewa wazo yana da fadi ko ba abu ne da zaka iya fada sa a cikin zama ɗaya ba to amma ita shi kansa mai magana yana da ya capacity sa
duk inda mallan
ba da magana da take wuce awa da yanzu nayi awa da
eh
an san ya kadan subhanallah
a ci gaba ko mana
to ai
inda ka ta da inda ka ta
ya zuhri yana cewa idan tsara majalisin ilmi kana da shaytan fihi nasi idan majalisi na ilmi ya tsawo to shaytan sai fara samun nasa raba to muka dade aka sai ka ga sun fara gengeje sun fara bika wani ya fara duba agogo
sun saba har sai karfe da yake
sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da bayanin da take na alqur'ani kashi uku akwai sunnar da take bayanin abin da alqur'ani ya zo da shi ta hanyar karfafarsa abin da alqur'ani ya zo da shi sunnar kuma ta zo ta kara karfafa abu kamar sunnar da take zuwa ta yi bayanin abin da ya shafi kadai takar Allah subhanahu wataala ɗaya takarsa wanda dama abu da alqur'ani ya zo tabbatar da shi Allah ɗaya ne kuma shi kadai ne abun bauta ibudullah wa la tushriku bihi shay'an wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah to duk wata sunna hadisi da ya zo yake bayanin kadai takar Allah da munin shirka wannan sunna ce mu'akkida sunna ce da take karfafa abinda alqur'ani ya zo da shi sunna da take bayani akan bin iyaye misali girmama iyaye da bin su da musu da'a take hari game da saba musu wannan sunna ce mu'akkira tana karfafa abinda alqur'ani ya zo da shi da alqur'ani ya zo da biyayya ga iyaye وبالوالدين احسانا تورث تاو اياي دكان وانا حديثي ده زو هنا بكره تورث تاو اياي yana karfafa abinda alqurani ya zo da shi sauraka akwai irin wannan yawa cikin hadisan da sallallahu alaihi wasallam wanda ba wani abu suka zo da shi kahari ba sun zo da abinda alqurani ya zo da shi ne kuma aka suka karfafi abinda yazo sauraka wannan sunna ce da take karfafa abinda alqurani ya zo da shi sannan kashi da biyu ita ce sunnar da take bayanin wani abu da alqur'ani ya zo da shi a dukkan akwai abubuwa da alqur'ani ya ba da umarni a kansu amma bai yi bayanin su illa billah ba sannan duk wani musulmi ne cewa Allah ya yi umarni da a tsaya da sallah ya yi umarni da a ba da zakka ya yi umarni da a yi hajji ya yi umarni da a yi umara amma Allah bai bayanin waɗannan abubuwa billa billa ba cewa sai mun salata wa azu zakka ku tsayar da sallah ku bada zakka amma Allah subhanahu wataala bai ga maka adadin salloli nawa ne ba Allah subhanahu wataala bai ga maka lokutan sallolin yadda nan da farkon su da karshen su yake ba akwai ishara amma ba a yi tafsiri ba aqim as-salata li duluki ash-shams ila ghasaq al-layl wa qira'at al-fajr inna qira'at al-fajr kana mashhura sunna ita ce ta bayyana sallar azhar ga sallar asfara ga sallar zakari la azhar ga sallar asfara ga sallar zakari maghrib isha'i asuba duka sunna ce ta zo da wannan bayanin sallar adadin raka'o'i da kuke yi a sallar al-qur'ani bai bayyana adadin raka'o'i ba warka'u ma raki amma raka'a nawa za ka yi sallar ruku'u nawa za ka yi kowace raka'a al-qur'ani bai faɗa ba ruku'u dai za ka yi ko ruku'u dai za ka yi sujjada nawa ake yi ɗaya ce ko biyu ko uku ko huɗu duk al-qur'ani cewa kawai sujjada cewa kawai ko sujjudu waqtari i sujjada ma sujjada ɗaya biyu uku al-qur'ani bai bayani ba duka wannan sunna ce ta zo ta yi bayani a sallah ga yadda ake fara ta ga yadda ake ga yin yadda ake yin har zuwa ƙarshe min at-takbir ila at-tasbih tun daga kabbara a sallah dan sallallahu alaihi wasallam yazo yi sallah sahabban sa suka gane ce sallu kamar ra'aytu mu yusalli haka dan yayi sallah ma akan minbari sai da mutane za su rika hango shi da ya gama yace nayi sallah ne a haka li ta'tamu bi salati dan ku gani sallah ta ku koyi da wanda kuma zai zo bayan ku shi kuma ya koyi da haka nan ka duba hajji Allah subhanahu wataala cewa atimmu al-hajj wal umrata lillah ku cika shi hajji kaga ba hajji da kai bayani ta cika shi hajji da umara ya za a kai hajji cikakkiya ya za ka yi umara cikakkiya Allah bai bayyana ba فتشوى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ألا يا وجد تحجي أكم متعليق وأن يكتري أما لغنا وقد سبحانه وتعالى بيبين وإذا ذاك لو إيران بعد أبني قاتي لأبن ذاك سادة أبن ما ذاك سابة النبي صلى الله عليه وسلم وشيء ذي ونن أي فتشي يتشي لتأخذوا أني مناسك الله ويقول أيوك الحج كنا قوجينا dan shi wannan haka nan zakka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni a ibada zakka ya farko da za a bada zakka da masallatu lil fuqara wal masakin wa abidin alaiha azwa ka shaqaya al asnaf al thamania amma Allah subhanahu wa ta'ala bai fadi wanda da irin doce dukiya ake fitta wa zakka wace ce ba za a yi mata zakka ba Allah bai yi bayanin wannan ba dan shi ya bayani ba a yi bayanin gwargwadon ya za a fitar a zakkar kuma wane ne yi wa zakkar ta waje ba a kan tsawari da tsoro a kansa shin duka wanda ya mallaki wani abu sunan shi dukiya za a karɓi zakkarsa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim shi kenan duk wani wanda yake da abu mali ko ya yake ko mun kankanta sa a je a tara mu a ce ka zakka ko ko akwai waɗanda abin sa yake karɓa annabi shi ya bayyana ga abin da za ka karba wannanka ga kuma adadin da za ka karba ga kuma adadin dukiyar da za ka karba sannan yaushe za ka karba alqur'ani bai bayyana cewa da yace ku ba da zakka wa atu zakka ku ba da zakka to yaushe za ku bayar da zakka sau nawa za ku bayar a wata wata za ku rika bayar a sati sati ko a wata wata ko a shekara shekara ko a shekara sau biyu ko sau uku alqur'ani duk bai bayyana wannan ba in ka ce qur'ani sallah ka ce ka faɗi cewa to yaushe zan karɓa za a ba da zakka na ji wa atu zakka yaushe zan rika bayarwa sauran ka kaga kowane dan tsadi ne dan kana ka to sai faɗi shi sanda yake so alƙaba da zakkar shi a nashi binan wani ya ce duk bayan sati ɗaya ku kawo zakkar wani ya ce duk bayan wata ɗaya wani ya ce duk bayan shekara wani ya ce ya gara gobe a rinka ba shi sau biyu biyu sau biyu a shekara sannan mai za ka bayar in na tashi bayarwa raba zai yi biyu baka rabi ko uku za ka raba ka ɗauka shi biyu ɗau ɗaya ko kuma kai zan danga wa ka ibi ya iban ka ka bada sauran alqur'ani da duk bai faɗi ya ne ce a baya ya ce a karba to duk annabi shi ya fitar da tsarin yadda abin yake ce ga tsarin yadda yake dukiya sai ta kai kaza a ku zakkata in dukiya ce ta kuɗi tsabar kuɗi ga abin da ake sai ya kai kaza ake fara fitar masa zakka idan dabbobi ne dabbobin na iri iri ne akwai raguma akwai shanu akwai ƙananan dabbobi to su ma kowace dabba sai ta kai kaza a karɓi zakkata idan raguma ne abin da raguma suna farawa daga raguma daga raguma biyar ko sannan shanu suna fara daga 30 sannan ƙananan dabbobi 40 sannan kuma kowace dabba in ta kai adadi kaza ga abin da zaka bayar in ta kai adadi kaza ga abin da zaka bayar rubuta ta a kai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka rubuta wannan tsare-tsaren zakar aka riga aika shi garuruwa wani kawai ya sha kilin fashi ya kawai ya sha ya mai karo kawai zo ce duk ƙarya ne ya dabi yi mana bayani da zai kawai ku bayar zakka to me za mu bayar kawai ku bayar kawai ku bayar da zakka to me za mu bayar amin saboda haka kaga a tunanin sa duk wani abu dukiya ko ƴan kaji gare ka sai ka ba da tsar masa da zakka mu kaga abin da zakka kaji sai dai kadara ce ana jujjuyawa ana abin nan a ce to ka fitar da abin zakka ka tara da dukiya na shekara ka fitar masa da zakka amma ba kaji ba to duka haka nan ka dauki aikin umara aikin duka Allah subhanahu wataala ya bada umarnin a dogore tace a dogore yanzu hatta alwala Allah subhanahu wataala ya faɗi wato rukunanta farillanta Allah subhanahu wataala ya faɗi a cikin suratul maida ayatul ladina amanu idza qumtu ila salati fasallu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa ghusilu ru'usakum wa arjulakum ila al-ka'bayn wanda waɗannan su kadai aka faɗa a cikin abin nan in muka dauki ayar ita kanta idza qumtum ila salati ya ku wanda suka imani ku ta da ku sallah fasiru wujuha ku wanke fuskoki idza qumtum ila salati in ku ta da ku sallah yana nuna kenan sai da zaka yi sallah sai ka kai alwala zahirin ayar haka yake nuna ko idza qumtum ila salati fasiru wujuha ku saboda ka duk sallar da zaka yi sai ka mata alwala wanda mu a sunna mun sani ba haka ne ba sai idan kai kana baka da alwala kana da kari a tare da kai sai alwala ka kawo ware baka da ita kana yin alwala safi kai sallar asar da ita kai sallar magriba ma da ita kai ka kayar ka duk sunna ta nuna mana wannan amma a karatun ta laqatu idza qumtum ila salati kawai duk sallar sai kai alwala kaga annabi shi ya nuna mana ga yadda za mu yi idza qumtum ila salati fasallu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq sannan wasu abubuwa da suka shafi sunnatul alwala duka alqur'ani shi ya bayyana cewa arjulakum ila al-ka'bayn wa arjulukum ila al-ka'bayn wa arjulukum qira'atihi duk sunna ta bayyana wa arjulukum shine wankewa wa arjulukum kuma shine shafar kofi saboda haka alqur'ani din yazo da abu alqur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi a aikace to haka zamu ga kowanne abu da alqur'ani yazo da shi a dukkule abin nan sunna ce ta zo ta yi fashin baki a kansa Allah subhanahu wataala ya faɗi wasu abubuwa wadanda ya faɗi su a saki ba kaidi amma sunna ta yi musu kaidi kamar ubangiji subhanahu wataala da ce wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wasariqu wasariqa da barawo da barauniya ku yake hannansu alqur'ani bai bayyana mana lisanin sata ba menene za su sata a yake masa ko kuma dukkan kantar sata kawai ku yake masa hannansu saboda haka wanda ya saci kwankwan dan zakar kan kaza zakara ba ku wanda ya saci kwankwan kaza a yake hannansu wanda ka dan aje aswakinka ya dauki a kama shi a yake hannansu da asariku wasariku da abuci sunna ita ta bayyana lisanin sata cewa ba ko menene mutum ya sata za a yake masa hannu ba sai ya kai adadi kaza sai ya kai mai gidari kaza gwargwado kaza saboda hadisin nan Aisha hadisi Abdullahi da Umar da sauran hadisai da suke nuna cewa ya ta ce abin da ya kai rubu dinar ko dirhami uku rubu dinar yau ka kwatanta shi ya kai dubu 180 da wani saboda ka dan ya sace naira 10 ko naira 20 ba za ka kama shi kai a dafi ba sanu ba saboda wannan sannan alqur'ani fa fatahu aydihuma ku yanka hannayen su aliyan shine abin da yake farawa tun daga dan kan dan yatsa har zuwa kafara shine aliyadu a larabci an ce yan kana abin daga kan dan yatsa ta zuwa karshen ka saboda ka kaga a fassar ko ce a faskaran dan dan kare datu in aka samu mutum ya sace aswaki na wani to a kama shi a yanke masa gaba ɗaya tun daga kafada a sauke masa wanda sunna ita ta nuna cewa ya hako nan za a yi to saboda haka alqur'ani ya kan faɗa wa sunna kuma ta zo ta yi bayyana yadda Allah yake nufi da abu yadda Allah yake nufi da abu Allah subhanahu wa ta'ala ya harrama alaikum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinzir ولحم الخنزير الله يا هذا التابوك الميتة يا هذا التابوك الدم يا هذا التابوك موشي يا هرم تابوك أفو يا هرم تابوك موشي يا هرم تابوك مجري أبي سنان يا هذا القرآن يا هذا نفن دون أبو الموشي دون أبو الموشي دون أبو الموشي حرام مني وأن دكما سنة تامن الجوى فارا بأي انكاتا ذا شفارا في أندن نتاني انكاتا وذاك تكيفي تيكا دني شكاي كيشي sunna ta fitar da wani daga cikin albaita da cewa ka kama kifi kana fitowa da shi daga ruwa mutuwa ne amma ba sharɗanta maka ka yanka ba da dai ya kamata dan kara ka tuyo ka yanka kifinsa da rai in yaje kifi ya mutu a kasuwa ka kare shi ai ka taba shi ya ce horo da zare ko albaita mu sunna ta bayyana mana cewa banda abin nan haka nan a jini waddan ba duka jini ba hanta jini ce sai fa jini ce amma Allah bai haramta mana ita ba an halatta mana ita da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don ka dauki iya sunna iya alqur'ani zalla to abubuwa da yawa wanda suke haramun ma zaka halatta su wanda suke kuma haramun da halal ne zaka haramta su inda ka ce ba zaka dauki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka halatta haram da kuma ka haramta halal da kwanyar kanka da zaman kanka kawai ba da ilimi ba da Allah subhanahu wataala da ya faɗi matan da ya haramta a alqur'ani harramat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum azwa karshe wal muhsanat min an nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalika wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin alla yazala wa anta haramta matan da ya haramta mutun ya aura sawa saboda nasaba ko saboda surutaka sai ya ce wa uhilla lakum a karshe ce wal muhsanatu min an-nisa'i da matan da suke da aure ba za a yi aure a kan aure ba sai ya ce wa uhilla lakum ma wara'a dhalika duk wanda ba wadannan ba an halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsara abu biyu wannan ita ce as-sunna zaida wadda ita ba bayani bane kari ne akan abin da alqur'ani ya nuna shi dan Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wa dan huru ko ba za ku rasul fa khudhu wa man aqwa saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce wa tajma'u bayna al-ukhtayn kada ku hada tsakani ɗan uwa biyu ga wani mutum a ruwa ya da kauma lokaci daya ya aure su lokaci daya zai iya auren kauma ko bayan ya saki ko kuma bayan ya tara zai iya auren kauma amma ya hada su a matsayin kishiyoyi Allah ya ce ba za a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kara da cewa kuma mutum ba zai aure mace ba kuma ya aure kauma babu ta ko kauma babanta ko ya babu ta ko ya babu ya babanta khalata ko ammata ba zai hada su a aure ba a lokaci guda wannan alqur'ani ne zo da wannan ba amma addinin kalaka to za a iya hada za mutum zai iya aure ko ya kuma ya koma ya aure kauman babanta saboda alqur'ani cewa bainal ukhtayn kawai bai ce baina almar'ati wa khalatiha ko baina almar'ati wa ammatiha ba to annabi shi yazo da wannan bayanin zai a cikin saboda haka alqur'ani yana dauke da irin waɗannan abubuwa da dama waɗanda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce dake bayanin su kana iya cewa 70 cikin 100 na bayanin shari'a 70 cikin 100 sunna ita ce ta zo da su 30 su ne kulliyar ka'idodi da kullu da alqur'ani ya faɗa a ƙarƙashin sa kuma sunna ta bayanin su saboda haka in ka ki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaso 70 cikin 100 na abin da addini ya zo da shi duk sai ka watsar da shi kuma bisa dabi'a ta dan adam sai ka buƙaci cika gurbin to kuma anan da ra'ayoyin ka ne da ijtihadin ka da san zuciyar ka zaka cike gurbin tunda dole ka rayu dole ka kai ta'amuli da abubuwan da suke tare da kai sunna ita ce su da bayanin abubuwa da dama in ka watsar da su to kai kuma zaka nemi cike gurbin shi yasa zaka ga duk waɗanda suka kore kullar annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace za ka ga cewa suna kawo sunnonin su su abu giran da annabi sallallahu alaihi wasallam da ce annabi ba zai yi bayani ba to shi kuma zai yi bayani ya kore bayani annabi amma shi ya tsayar da nashi bayani ya ce na annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya bace shi kuma nashi yana nan ana yi masa recording ana aje masa shi a akai zai a zo a samu bayanansa har ma reference yake bayarwa ce a bayanai na a koma bayanai na na bayan amma shi annabi duk ya lalace ya farlace ya bace bas Allah bai kula wa annabi da nashi ba amma shi nashi yana nan yana da masu kula da shi akwai zalunci da ya kai wannan ga rashin san darajar manzo sallallahu alaihi wasallam yawa na ci muku lokaci da yawa na san wannan lecture kamar yanzu aka fara ta amma karatuttuka ne ana yin su a ko'ina kuma zariya garin malamai ne na san insha Allah za a ji bayanai a gaba fiye da wannan ma da aka ce insha Allah muna fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi muku suke ko ji ce ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh